Alhamdulillah, masararu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. A yau 13 ga Jumada Ula Hijira 1447, wanda ya daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2025. Wannan kuma shine shirinmu kashi na 53. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mi tambaya ta farko take cewa bayan sallama tace tana da amma ta ce abinda suka aikata yana damunta. Ta ce tana tunanin ta ci amanar iyayenta, musamman mahaifiyarta wadda kullun shawararta a gare ta shine ta rike mutuncinta. So yanzu shine take neman malam ya bata shawara.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya tabu kamar dai kullun kamar yadda aka saba na aurecewa da kuma kafin ma ai auren. Ita wannan baiwar Allah shedan ya shiga tsakanin su da abokin nemanta saurayi kenan. Sun je sun yi barna kuma bayan sun yi barna kuma sun rabu. Kuma abin yana damunta. Ya za ta yi, tana jin ta sabawa iyayenta, ta ci amanar su. Kafin iyayenki ki fara tuna Allah tukunna, kin saba dokar Allah, kina cikin fushin Allah, kin aikata alfasha, sai ki je ki tuba. Zina abu ne wanda yake mummuna. Wala taqrabu zina, Allah ya ce kar ku kusanci zina. Zina Allah ya ce alfasha ce kuma mummunar hanya ce. Kuma ita illar zina duk wanda ya dauke ta yake yi, to yana sayan bashi ne, yana daukan bashi ne wa yayansa, inda ba Allah ya karbi tubansa ba. Wannan ko shakka ba kin ci amanar mahaifiyarki kuma kin ci amanar iyayenki, ko shakka ba wannan kam tabbas hakan din ta faru. To amma tuba, kin tuba in kin koma ga Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wanda ya tuba, yayi imani, ya aikata aiki na ƙwarai, to Allah zai canja masa mummunan aikin sai mai da shi kyakkyawa. Fatan mu Allah ya yafe miki, Allah kuma ya gafarta miki. Shawara me ya kamata ki yawaita istighfari, ki yawaita tuban. Wannan zafin da kike ji shi imani ne, ai zafin da kike jin shi imani ne. Kuma ki nisanci wannan saurayi, mahaici ne kuma macin amana ne. Anan nake amfani da wannan dama ina kira ga ƴan mata da zawarawa, ku daina barin samarin da suke neman ku suna lalata ku, suna cin mutuncin ku, suna yaudarar ku, suna ha'intar ku, suna lalata muku budurcin ku, su gudu su bakku. Yanzu kin ga ke ya gama da ke, ya kuma yi gaba, zai je nemi wata kuma in ba sawa. Allah ya sauke, ki je ki ci gaba da istighfari, ki ci gaba da tuba, har kin sai kin ji a ranki cewa kin gamsu lalle, kin tuba zuwa ga Allah. Amma kar ki gaya kowa, kar ki gaya mahaifiyarki, kar ki gaya wani wanda yake sake neman ki, kuma ki rufe bakinki ya isa haka. Allah ya rufe asiri. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa wai mutumin da ya alwala ya kwanta bacci da alwala, ma'ana kenan alwalar kwanciya bacci, sai kuma sai ya tusa. So shine yake tambaya wai alwalar tana nan ko kuma ta kare?
Ta kare mana.
Ya ji kamar wai an ce alwalar bacci ba ta karewa ne ko
in ba ta karewa? ta kare mana, amma dai hukuncin ya kwanta da alwala yana nan. Ai da musu ake in zaka kwantan ka kwanta da alwala.
Ba sai ya tashi ya sake.
Eh ba sai ya sake ya ba sai ya tashi ya sake ba. Amma dai hukuncin ladan ya kwanta da alwala ne to. To amma bai tusa mai yi baccin in ya bacci ya ta warware. Ko ba haka bane ba. Wallahi wala.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta yana so ya ƙara mata wacce zai aura din tana da yara uku. Ta ce ita ma kuma mai yin tambayar yaran ta uku. To da san da yace zai aure ta yana samun kuɗi yanzu kuma bai da hali. To ita wacce zai aura din ƴan uwanta wai sun kore ta ba ta da inda za ta je ta da yaran ta. Shine yake ganin in bai aure ta ba ya ci amanar ta. To shine take faɗa yanzu ba ya ɗauki nauyin su kuma yana so ya ƙara aure. Wace shawara za a bata? Aba su baki ɗaya.
To Allah saka wa mijinki da fatan alherinsa da kishin ya taimaka, amma taimako daban dole da wajibi kuma daban. Yanzu abu guda biyu ne haɗu masa, da wanda zai ciyar da su a dole, da wanda kuma zai ciyar da su a taimako. Idan dole ta haɗu da wato abin da aka so a yi, to ana gabatar da dole ne. Yanzu ya ciyar da ke da ma da ƴaƴansa shine dolen sa a yanzu, amma ɗaukan nauyin waccar mata da yake so zai ƙara aure tunda bai da hali, Allah bai dora masa ba. Sai dai kuma idan mijinki yana so zai tarowa kansa wahala ne, kuma bai da hali ya shirya wa wahalar, to kin ga wannan kuma zai iya zuwa ya je ya yi tunda ra'ayinsa ne ba a hana shi ba, amma kuma lalle zai iya cutar da ku. Saboda zai zo su waɗancan ba su ƙoshi ba, ke ma ba ki ƙoshi ba, yayanku ba su ƙoshi ba. Kuma yanzu riƙe mutum uku da uwarsu mutum huɗu. Alhali kai ma ɗin da kake da shi a gidanka, wanda kake da shi a gida ba ka iya kulawa da su. Ka je ka ƙaro wani ta wahala a wannan zamanin, akwai haɗari a ciki. Duk da yana da kyakkyawan niyya da niyyar taimako. To amma ko da taimakon zai iya tsaya ya duba ya gani in yana da hali da in ya aure ta zai iya nemo abin da zai ciyar da ku gaba ɗaya a wadace, to ya je ya aure. Amma in an tabbatar bai da wannan hali bai da wannan iko, to za a zo a yi ragas ne. Ita ba ta ƙoshi ba, ko ba ku ƙoshi ba, ƴanku ba su ƙoshi ba, ya wahala. Daga ƙarshe ma in ba mai haƙuri ba ne ta gudu ta bar gidan. Ke kuma da kike zama miki dole, an ja miki masifa, an ja miki wahala. Ta yanda zai zo baya iya ɗaukan nauyinku, baya kula da ƴaƴanku, ba zai iya kai su makaranta ba, ba zai iya ciyar da su ba, ba zai iya kula da lafiyarsu ba. A yi ƙoƙari a gamsar da shi tun da bayi da hali. Ƙur'ani ma cewa yi waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Waɗanda ba su da hali, ba su da damar yin aure, Ƙur'ani ya ce su kiyaye, su kame. Sai in Allah ya wadatar da su, ki gaya masa Allah ne ya faɗa cewa wanda bai da halin aure to ya kame ya kiyaye sai Allah ya wadatar da shi. Don haka ba dole bane mijinki sai ya yi aure. Allah ya ƙara masa tausayi, Allah ya ƙara masa jin ƙai, ya saba mata wani mijin mai niyyar taimako ba shi ba, tunda shi kan bai da hali bai da iko. Ko addini ko a hadisi manzo Allah ya ce man istata'a minkumul ba'ata, wanda yake da ikon yin aure da wahalhalun aure shi ne annabi ya faɗa. Alƙur'ani ya ce sai da iko, hadisin manzon Allah ma ya ce sai da iko. To ke ya mijinki zai je taro auren bai da iko? Ba daidai ba ne, kuskure ne. In dai har kamar yadda kika faɗa zancen yake, fatan mu Allah ya sa ya gane, kuma Allah ya taƙaita muku wahala. Wallahi wa'alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ya halatta uba ya aura wa ƴarsa wanda ba ta so. Ya ce idan bata aure shi ba zai rabu da ita, kuma ya ce musulunci ne ya bashi dama ya zaɓa mata miji. Ita kuma duk wanda ta ce tana son shi ko ya ce yana son ta, in ta turo shi gurin baban nata sai ya kore shi. Ya ce lallai sai wancan ɗin dai za ta aura. Shi ne ta ce idan Allah malam ya yi bayani.
To malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin ijibarin yarinya, ka tilastawa yarinya ta yi aure, ko ka tilasta ƴarka ta yi aure. Ga waɗanda suka tafi akan ra'ayin a tilasta mata ɗin ta auri wanda aka zaɓa mata, mutum uku ne suke da daman su tilasta wa mace ta yi aure, ko dai as-sayyidu li'amatihi, shugaba da yake da baiwa, shugaba da yake da baiwa in lokacin bayi ne, to shugaban baiwa da yake mallakar baiwa zai iya tilasta mata ta aure wanda ya ga ya dace. Sannan al'abu libnatihi, sannan uba da kuma yarsa, uba yana iya tilasta wa yarsa, kamar yadda ya zo a cikin hashiya ta sawi ala as-saghir, sharbi sharri as-saghir cikin littafin malikiya, uba yana iya tilasta wa yarsa idan ya ga salahar mijin, idan ya ga dacewar mijin, idan ya ga cancantar mijin, to yana iya tilasta wa yarsa ta aure shi. Sai na uku shine al-waliyu bi shartihi, waliyi, yawa waliyi wanda aka dora masa jibintan auren yarinya, ubanta kenan ya wakilta shi ya zama waliyinta, amma shi da sharadin ga abin da uban yake so. Kamar uban ya ce ka aura wa wance, wani na bar maka, ko watakila zai mutu ko ya mutu ko ya yi tafiya, ya ce a aura wa wance yarsa, to wannan waliyin duk da ba shi ne ubanta ba, malamin fiqh suka ce yana da iko ya tilasta mata ta aure wannan wanda ubanta ya ce ta aure shi. Sannan kuma kamar ya ce da shi ya aurar da ita kafin ta balaga, ni yata ina so aurar da ita kafin ta balaga, to shi ma zai iya tilasta mata ya mata aure a wannan, ko kuma kar ka aurar da ita sai ta gama kaza, shi ma yana da wannan dama yi. Amma duka aka ce idan akwai salaha, akwai abin da uban ya gane yar bata gane ba, wataƙila hankalinta bai kai ba, wataƙila tunaninta bai kai ba, wataƙila an gano mata amfani da maslahar da ita bata gani ba, waɗanda suka ce za a iya tilasta wa ya ta auri wanda ubanta yake so, sai in an hango akwai maslaha mai rajiha mai amfani wadda yarinyar hankalinta ko tunaninta bai bata wannan mutum, sai su silatta mata. Ra'ayi na biyu shine, da yawa daga cikin malamai suka ce bai halatta a tilasta wa yarinya ta auri wanda bata so ba, bai halatta a tilasta wa yarinya ta auri wanda bata so ba. La yajuzu ijbarul bint ala zawaji man la ko man takrahu, bai halatta ba a tilasta wa yarinya ta auri wanda bata son sa. Wasu ma suka ce yahrumu alal abi ko yahrumu alal wali ijbaru ibnatihi, ya tilasta wa yarsa ta auri wanda bata so. Me dalili suka kawo hadisi sahihi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Imamu Muslim, الأيم أحق بنفسها من وليها, إتبذورا إتتبشن شنتا أكرن كن تسمد ولينتا, ما أنا بذورا إتشي ذات فترة أيم واتجسو دب بذورا يشي, والبكر تستأذن وإذنها سماتها, النبي يشي أشي هذه سيارين أنا نمي إذننت izininta, kuma shine in an ce kina son wani sai ta yi shiru, duk wacce budurwa ce aka tambaye ta kina son wani ta yi shiru bata ce komai ba, ko ta kifa kai ko ta yi dariya ko ta yi shiru, to wannan yana nuna dai cewa dai ban sunan shi tana so din kenan. Sai suka ce tunda annabi ya ce tusta'adhanu wal bikru tusta'adhanu, yarinya budurwa ana neman izininta, to ya za ka yi mata tilas tunda sai ka nemi izininta? Kuma annabi ya ce والأيم أحق بنفسها من وليها. فذا ورائي تجب تشنت أكرن كانت سما دا ولي انت تو يا ذا أشي ولي انت يلتي للسامتا داك كيس إيسك أشي حرام ني أشي لستاوى ماشي تأولوان دباتا سو وتماتا تازو قرن من ذا الله سلسلما تاشي wanti ya tilasta mata sai ta auri wani sai annabi ya ce to me yake so tace eh ta zo ne ta ji suna da haƙi ko ba su da haƙi su mata sauransu to amma abinda malamai suke faɗa akwai wata baiwar Allah wata yarinya ta tambaye wani babban malami a ƙasar nan a ƙasar Saudiya cewa ita uwarta ta matsanta mata sai ta auri wani wanda ba ta so tace ita bata gamsu da shi ba duk da yana da addini amma ita gaskiya hankalinta bai kwanta da shi ba ba ta son sa tayi ta sa shi a ranta abu ya gagar kuma yana faruwa yanzu din a zaba yarinya wani ita kuma ta ji bai yi mata ba tunda ra'ayi ne ti da Allah tana so a bata mafita da za ta kubuta wajen Allah abinda malamin yake cewa yana da kyau ta duba idan yana da addini ta yi biyayya wa iyayenta saboda ayi annabi ce idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan ya zo muku wanda kai da addininsa da dabi'arsa ku aura masa to wannan shine dalilin waɗanda suka ce uba yana iya tilasta wa ɗansa ta auri wani suka ce ai annabi ya ce idan wanda aka yadda da addininsa da ɗabi'arsa fa zawwijuhu ku aura masa annabi ya ce a aura masa to sai ita kuma yarinya ta ce ba ta so wannan yana cin dalilan waɗancan kenan to kuma shi kaga wannan an yadda da addininsa an yadda da ɗabi'arsa to kawai ita yarinya je kuma ba ta ra'ayinsa to shine malami yake cewa abinda yafi kamata yafi dacewa ta yi ladabi wa wata ta yi ladabi wa ubanta ta auri mutumin nan amma in ta ga ba za ta iya sauke wajibin Allah a kanta dangane da hidima da mijin ba duk matar da duk yarinyar da take jin a ranta ba za ta iya sauke nauyi ba in ta auri mijin nan tana jin haushinsa ba za ta iya mai ladabi da biyayya ba ba za ta iya masa da'a ba ba za ta iya bashi kanta ba ba za ta iya masa abin da ya kamata ba to kar ta aure shi yace ta yi kokari ta kwantar da hankalin uwarta da ubanta ta yi ta ba su hakuri har su yadda a bar ta aura mata wanda ta fi so don ka zance mafi inganci shine ku aura ƴaƴanku waɗanda suka fi so sai dai in ba su da cikakken hankali kuma suna da wauta a iya tilasta musu a ba su haƙuri saboda maslaha rajiha wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin ya halatta mutum ya sa ayi masa roƙon Allah akan wani ya so shi
ba laifi duk wanda yake da bukata ai bukata ce wanda kai da tsoron Allah sa kai da takwarsa zaka iya cewa ya maka addu'a ya maka addu'a Allah sa wani ya aure ni Allah sa wani rabona ne za a iya yi
okay
na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa watan ta hudu kenan rabanta da mai gidanta daga tambayar sa kudin abinci da na yara shikenan ya daina zuwa wajen su tace ya daina biyan kudin haya kuma tace yaransu hudu ita ce babban matarsa yana da wasu matan guda biyu tace ba wa shi da wani buri wai sai dai ya ta ƙara aure tace ta gaji da wannan halin nasa idan ta nemi saki ba ta da laifi
idan har
sannan wai tace yanzu fiye da yanzu wai kusan ta yi jini uku kenan ba wata alaka ta aure da ta shiga tsakanin su kuma dama ya taba sakin ta kusan har sau biyu kuma yana bibiyar wa'azin kasu yake tace yana bibiyar matan banza shine abin da ya hada sun ma hayyace ta
to ai duk wasu uzurruka da zai tabbatar mata ya halatta mata ta kashe auren ai akwai shi a cikin tambayar ta. Ina bin mata ya kaurace mata baya kulawa da su
ga kudin haya
kuma baya iya biyan kudin haya abubuwan dai da yawa da baya yi zaka dan ta nemi ya sauke mata bata saba Allah ba in ta nemi ya sauke mata bata saba Allah ba sai dai kuma kamar yadda muka sha faɗa sai ta duba ta ga ƴaƴanta me ya makomar ƴaƴanta bayan ta kashe aurenta sai ta duba maslaha za ta iya barin ƴaƴan babu damuwa ko kuma dai za ta yi hakuri ta ci gaba da zama da shi haka amma dai in ta nemi saki bata saba wa Allah ba daidai ta yi tana da uzuri kuma babu tilas. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa yayi aure amma sai ya zauna a gidansa shi da iyalinsa yace suna zaman lafiya da mahaifiyarsa amma akwai wata yayarsa da suke yawan samun matsala da matar yace kuma yawancin lokuta yayi tasa ce ba ta da gaskiya to amma an yi magana sai a ce wai yana goyon bayan matarsa shine ki so a ba su shawara.
Shawara shine ka sallami yayin nan taka daga gidanka.
Gidansu ne ai.
Family house. To ka bani nazar ba ke. To shawara ita ce kai kokari ka fita daga gidan nan. Ka nemi gidan haya. Ka je ka zauna daga kai sai matarka. Kaga ka huta da rikicin dangi. Sannan kuma ka nesanta ta da abinda zai lalata zumuncin. Kurin kar ka bata lokaci ka je ka nemi gidan haya ka koma. Abu na biyu ka taka wa yayarkan nan birki ka ce ta daina shiga sha'anin matarka ko me za su ce cewa ka fi son matarka akan yayarka su je su faɗa ita matarka ai ba baiwa bane ba ka ɗauko ta ne ka tuzarta ta ka wulakanta ta ka ci mutuncinta ba irin abinda dangin miji suke na cin mutuncin matan yayyansu da ƙannansu ba addini ba ne rashin kirki ne da magunanci da tsiya kuma bai kamata namiji ya bari ƴan uwansa mata ƙannansa ko yayyansa zo suna cin mutuncin matarsa wai yana jin tsoron kar a ce ya fifita matarsa akan ƴan uwansa ba daidai ba ne akwai cin amana a cikin wannan da yaudara da haka ka taka mata birki yanzu haka in ka tona yayin tasa bazawara ce ta kaso aurenta tana so ta zo ta kashe auren baiwar Allah yarinya budurwa da aka auro ta ku ji tsoron Allah ku gyara ku daina yanzu wata yarinya da ce mana fatawa mata aure wata rana abinda ake ta ce idan ƴan uwan mijinta suka zo gidanta ga darar da suke nuna mata na wulakanci ba a cewa komai directly fa tace da tsakar rana ko kuma bayan azhar irin karfe 3 an gama cin abincin rana an wanke wanke kawai suna zuwa sai su dora girki haka yake a kasar nan ai in aka rena maka mata a gida ko aka rena ka kai ku ji wannan magana fa dangin miji ne kannan miji ɗan mata da zawarawa sun kakkashe auren su sun zo kuma za su zo su takurawa matar yaya ko matar kani tace wallahi mallan suna zuwa kawai kitchen suke zuwa su fasa kwai yanzu mallan ka taba ga an yi wainar kwai da karfe 3 tace dan kiret dinta da mijin ya ce kuma lissafawa yake na wata su fasa su ci kwai su soya doya su dora taliya su yi jalof idan da kifi a fridge su dauka tace wallahi mallan bai isa ne magana ba in nayi magana sai su je su ga uwar mijina ta zo ta zazzage ni ni kuma idan abincin ya kare miji na izo izazzage ni a ƙarshen wata idan nace masa ƴan uwanka ne suka zo sai ce ina ruwansa da ƴan uwansa shi ai amanar sa ai ita ba tace ina za ta sakanta irin wannan dabi'a da wasu matan suke yi suna zuwa suna kama kariya a gidan yayyansu ko gidan ƴan uwansu nan ba daidai bane ba shari'a bane kuskure ne kuma cutarwa ne ku ji tsoron Allah ku daina kuma duk matar da ta ga za a yi mata wannan ta sa kwado ta rufe kitchen dinta in san miki magana ki ce ku kira yayanku shi yace na rufe yayanku ne yace na rufe yawa idan tsohuwar ma ta yi magana ce hajiya aikin san halin danki sai dai hakuri ki masa magana ni ba da wata damuwa ni da ake sayowa a kawo mu idan ya bada dama shikenan amma daidai ne a ce kai ku zo ku ta dora abinci ba tare da izini ba kuma ku batta da dangwangon tace ko wanke musu kwanuka ba ta yi ba sai yi irin wannan bai kamata mutum ya bari ba ana zuwa ana wulakanta masa matarsa a gidansa ba ba daidai bane na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa may almighty Allah bless you and your family My husband is having an affair with a lady who is a Christian. Whenever I asked him to stop doing it, he became angry and stopped talking to me and stopped coming to my house because I live in Mina and he's staying in Abuja. I tried explaining everything to him, but he refused to stop. In fact, he even used to visit and sleep in her house. I don't know what to do. I need Malam's help.
Allah soki ita wannan baiwar Allah tana tambaya ne akan ko tana neman shawara baban mijinta yana da alaka da matan banza daga ci har da waɗanda ba musulmi ba yana mu'amala da su tace ita ba a gari ɗaya suke da shi ba ta yi iya kokarinta ta hana shi ko ta yi masa nasiha amma dai mutumin nan bai yadda ba bai gamsu ba sai fada yake ta yi kuma ya daina kula ta ya daina yi mata mu'amala ya ma daina zuwa gidanta kuma don wulakanci sai ya tafi gidan waccar matar banzan ya kwana to shine ta ce ta rasa inda za ta sa kanta tana neman shawara kamar yadda na yi bayani satin da ya wuce daga cikin masifar da yau mata suke fama da shi a cikin gidajensu shine maza suna neman matan banza to wannan ba wata mace mai kishin da za ta yadda tana zaman aure da mai gidanta yana zuwa yana zina ko yana wata alaka ta banza da wasu mata ko ma ba zina ba to an cutar da wannan mata kuma an zalunce ta your question my sister is very clear and understood it's not allowed islamically to your husband or any muslim to be having appear with even a muslim talk less of a christian even a muslim girl it's not allowed for him to do that But the most unfortunate part of it is that your husband is having an affair with a Christian or with a non-Muslim in general. So it is very bad and it is haram and it's not allowed. And you are right when you are advising him to stop doing this kind of nonsense, if I call it as a nonsense or haram, you are right. You have never done any wrong here. And you should continue to be advising him. Don't stop advising him to save his life, to save his iman, to save his faith. Continue to be advising him. Even if he will stop coming to your house, even if he will stop sleeping in your house, and if it's possible, you should try to get a contact with his parent. Get a contact of his parent. Talk to them. Tell them the truth. Explain it very clearly to them. Let them know that he is cheating you and he is deceiving you and he is doing wrong because zina is haram adultery is haram what your husband is doing is totally unbecoming and it is not accepted islamically so try your best to stop him from doing that If he stop, Alhamdulillah, that's what we are praying for. But if he did not stop it, you should think twice. Think again of leaving him to get your talaq from him. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give you another pious husband, inshallah, bi mashi'atillah. May Allah solve the problem for you and make it easy for you, and may Allah make your husband to be very good Muslim, and you should continue praying, giving sadaqah. Inshallah, maybe Allah will accept your dua, and we are going to add you in our supplications, inshallah. Thank you very much.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin yin karatun Qur'ani a zuciya ko zikiri ko istighfari da salatun annabi a zuci, ma'ana bakin mutum baya motsi, shine take cewa wai hakan da lada ko kuma dai
ba a yin karatun alqur'ani a zuciya sai dai tadabbur, ba a yin zikiri a zuciya sai dai tadabbur. Asalin karatu ana so ayi ana motsa baki, kamar yadda sahabbai an tambaye su ya ake kuke gane annabi yana karatun sallah a boye, suka ce bittira bi lihiyatihi, gemarsa ne yake kadawa da nan, haɓarsa tana motsi. Haka zikiri ma dole ne mutum ya so bakinsa yana motsawa, karatun Qur'ani ma dole bakinsa ya motsa, salatu annabi ma dole bakinsa ya motsa. Idan mutum bakinsa bai motsa ba, to ba karatu yayi ba, ba zikiri ba, tadabbure tunani yayi kawai. Dan haka bai halatta ai karatun Qur'ani ko ai wannan da shiru ba tare da ana motsa harshe ba, bai halatta ba. Sai dai in mutum tunanin zai yi na tadabbur, shi kuma Allah zai bashi ladan tunani daban, amma ba ladan zikiri bane wannan, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ne da daga tafiya sai ta dauki wayarsa, sai ta duba sai ta ga abin da bai kamata ba, tace ta shiga tashin hankali, ta kasa sakin jiki da shi, sai da idan ta gan shi maganganun da ta gani su suke dawo mata, to sai daina kwana da ita, ya daina mata magana, ita kuma tace Allah ya jarrabce ta da san shi ko laifi ya mata, ita take ba shi hakuri, shi bai taba rarashinta ba. To tace yanzu dai wai aure zai kara, amma bai sanar da ita ba, shine take tambaya bai za ta zuba masa ido ne ko kuma za ta zuba masa ido ne ko kuma ta bashi hakuri, wai tana tunanin in ta bashi hakuri zai ga kamar dan zai kara aure ne. Tace duk abin da yake so burinta ta ga ta masa dan ta burge shi, amma tace baya gani kwata kwata, abin yana damunta.
To ai ta riga ta bawa kanta amsa, ta riga ta ce Allah ya jarabe ta da sansa, tana son kayansa, duk wani abin da zan gaya mata yanzu ba lallai ta aminta da shi ba, tunda kina sansa a wannan barnar da yake yi da ta'adin da yake yi da laifin da yake yi, ki je ki ci gaba da sansa, Allah ya sa miki albarka, kuma ki ci gaba da nasiha, ki ci gaba da fadakarwa, sannan kuma maganar aure baki da daman da zaki hana shi aure, zai je aurensa, ki zuba masa ido kawai aurensa, Allah ba ku lafiya da zaman lafiya, ke kuma Allah ba ki ladan biyayya da ladabi, amma ki ci gaba da yi masa nasiha, kar ki bari, ki ci gaba da biyayya, Allah zai ba ki ladan biyayya. Wato ina so in shaida maka wani abu guda, duk matar da ta yi maka fatawa ta ce maka ba ta ma tana fasan mijinta, to ka bata lokaci
gaskiya,
yawa zaka sha surutu ne kawai, ba lalle a dauki abin da zaka faɗa ba, saboda ta riga ta dau site, ta riga ta dau me ra'ayi, ta ce tana son sa, Allah ya jarabe ta da son sa, kuma ta ce tunda suke tare duk abin da zai mata na laifi sai dai ta zo ta bashi hakuri, to tunda kin yi hakuri a wancan lokutan, ki ci gaba da soyayyanki, Allah miki albarka, Allah ya taimake ki wannan kauna da kike masa, kuma sai a je a tafa mu, Allah sa albarka.
Amin, Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma tana da miji, ba ta da matsalar ci da sha da sutura da muhalli, amma sai dai wasu matsaloli da suke damunta tsakaninta da shi, wai shi mutum ne mai zafi, abinda bai kai a faɗa ba ma sai yayi, tace musamman in ta samu ciki ba zaman lafiya saboda tana da laulayi ba ta iya yin aiki tace ko sanni ba zai ce mata ba balle ya jiki idan ta zo haihuwa ma wani tashin hankalin ne saboda baya son kukan yaro sannan ya ta zagin su yace an hana shi bacci tace kuma a alaka auren ma baya wani baya gamsar da ita sai bacci sai dai kawai ya baccin sa to shine babban matsalar ta dan Allah mallam ya bata shawara kuma a sa ta a cikin addu'a Allah ya kawo mata mafita
to Allah ya bata mafita shi ma dai wannan rukunin tsiyaya ya tara su duk rukunan na tsiyaya ya tara su gaba daya ya daurace mata in tana ciki baya san yara
kukan yara ne amma
eh kusan ba to baya san ne ai kai fa dan ka ce baka son kukan sa ko baka so juriya kake ai kai ma ba kai kukan ba
shike rabiya
kai ma kai kukan ai akwai wani dan da bai yi kuka ba a gaban iyayensa to idan zona mace ya za ta yi gam ba wani abin da za ta iya yi sai hakuri
halinsa ne
yake ta hakuri halinsa ne haka dabi'ar sa ne haka shi ma din ki ci gaba da yi masa nasiha ki ci gaba da yin addu'a kuma ina ba wa mata shawara ku rinka yin sadaka idan masifa ta dame ku a gida ku yawaita yin sadaka ko Allah zai tausaya muku dan albarkacin sadakan da kuka yi akwai matsaloli da yawa da kake faɗa da ba dan da ba dan yanayin da ake ciki a rayuwa ba da kashi auren akai to amma bai zai yi ba in ba ka ba za a yi ta kashi auren ne kullun ka auren za a yi ta kashi maza ne mazaje ne ba su da kirki ina tausayin damu wasu nake ne biya kana nufin hadda ni ne ni ma eh ba sai da ce wasu ba da ba da ba da ba da ba da rubu
ka a ce kai jam'u ne
in an yi dami ma kaga ai ma na shiga ciki kai ma kana ciki da haka ma mai hankalin zai ce ina nufin hadda kai ne ai yauwa kenan wasu nake nufi da ba ko da mun na jin kuna cikin kungiyar tsananta mata injiniya in ba sa ba ina fatan wannan mata Allah ya yi mata Allah ya bata mafita babu wani abin da za ta iya yi a nan gaskiya sai hakuri idan yaron yana kuka ki dauke shi shikenan to yanzu a ce mata ta daina daukan cikin ne saboda baya so ki rabu da shi ki dauke cikin ki idan ku ta fama Allah ya baki mafita da mun da kin yi hankali kin ce ayi addu'a Allah ya baki mafita Allah ba da mafita na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yaji an ce duk wanda bai iya karatun Qur'ani ba ya mutu zai tarar da bala'i yace zai iya karanta Qur'ani amma da Hausa boko yace yanzu yana da shekara 29 amma yayi kokarin shiga Islamiya ta manya ya koya amma wai kasuwanci da tafiye-tafiye zuwa kasashe sun hana shi gaskiya amma yace idan ya dawo yana zuwa karatutuka da ake magariba zuwa isha'i sannan yace yana kokarin tasbihi da istighfari sama da 100 da salatul ibrahimiya yace kuma baya wasa da sallah yace to duk da haka dai yana neman shawara a wajen mallam sannan yake cewa akwai wata ko online islamiya ce yana so a masa hanya ya shiga
duka abinda ya faɗa na kokari da yake Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi ikon jurewa ya ci gaba da yi amma duka wannan ba zai zama uzuri da dalilin da zai zauna bai koyi Qur'ani ba kamar yadda aka yi maka akwai hadari kwarai ka kuskura ka bari mutuwa ta cike ka baka iya karanta magana Allah ba akwai hadari ka kashe rayuwarka baka yi ba samartakanka ta zo ka shagaltu da neman kuɗi da yawo a duniya kana neman duniya kuma hanyar neman lahiran ya gagare ka zai ka ci gaba da neman kuɗin ka amma shi ma karatun Qur'ani kuma ka samu mai lokaci in tsuntsu ne kai saboda yawo duk tsiyawa ta rana ka samu lokaci kwana daidai a wata ko kwana biyu a wata ko ma yaushe ne da za ka yi karatun Qur'ani da ka baka da uzuri ka je ka koyi karatun Qur'ani ba ruwanmu da yawan ka zirga-zirgan ka in bangon duniya kake zuwa ka je ka dawo ma dai yalla bai ranka dade Allah ya sa albarka a kasuwa amma lalle ka samu lokacin da zaka je ka koyi karatun Qur'ani da ka bauta wa Allah kuma wannan tasbihin da ka faɗa kana yi kwaya 100 kana yi kwaya 100 kaza da sauransu kai ka lissafa zanubinka da kake dauka kuma kwaya nawa ne, baka san iya adadin zanubin da kake dauka ba, kada da karawa, kada abun ya haɗe maka yawa, ga rashin iya karatun Qur'ani ga kuma tasmiyin dan kadan ba yawa. Sannan kuma ka ce kana sallah, kana to ya zaka yi sallah alhali baka iya karatun Qur'anin ba, kana yin sallah ne Qur'ani da kake karanta ba adadi bane. Ba'a karanta alqur'ani da wasu boko, kuji da kyau, ba'a karanta alqur'ani shine transliteration ko ko
shine
yawa, to ba'a karanta qur'ani da wasu boko ba idan baya iya bada hakikanin harufan da Allah yake so a karanta qur'ani shi. An karanta shi larabcin ma ya aka kare ballantana a zo ana karanta shi da wasu boko. Wasu boko ba ta iya bada correct makharijin huruf da kuma ainihin harufan yadda aka sauke su daga wajen Allah, ba sa iya, da kuskure ne ba daidai bane. To amma dai alhamdulillah ka dau hanya cewa kai kokari ka shiga makaranta, amma tafiye-tafiye sun hana ka, sai ka rage yawan tafiyan, ka rage yawan tafiyan dan ka samu kai koyi karatun Qur'ani. Kuma shi koyi karatun Qur'ani seasonal ne, lokaci ne, da ka riga ka koyi shiga gama, me yasa ba za ka takaice uzurorinka ba ka samu ka koya, ka gama ka koyi shiga gama. Abu na uku shine tunda kana business kana kasuwa, sai ka nemi malami yayi, ka rinka biyan sa, ka rinka online a WhatsApp din nan, zaka zaka yi kuma video call din nan da kake gani, kana garin ku kana kasar da kaje, ka samu malamin ka, ka tura masa kudin data, ka ce malamin da Allah zaka koya min karatun Qur'ani, kai video da bude Qur'anin ka kana yi yana koya maka, yana ganin bakin ka kana ganin nasa, zaka iya ba abinda ba zaka iya yi ba. Idan baka samu wanda zai koya maka ba, ka turo da lambar wayarka ka bugo, zamu hada ka da dalibai da za su yi a duk duniya, duk inda kake za su taimaka maka koyi karatun Qur'ani. Wannan mun yi maka alƙawari zamu taimaka maka, amma duk wanda aka hada ka da shi kuma za ka yi masa ihsani, kyautata mai, kar ka ji na ce ka bugo za a taimaka kuma ka dauka fi sabilillahi ne, ba wai ba wai dan ba fi sabilillahi bane ba, amma dai zaka ce baka masa, tunda kaga dalibi za a samu zai saka lokaci, kashe lokaci, zai saka data a wayarsa, kar ka dauka dibalash ne, eh zaka rinka tura masa dan kudin data, tunda ai kai attajiri ne har kasashen waje kake zuwa. Wannan mun dauki nauyi a wannan zaure na fata, zamu taimake ka kuma zaka koyi karatun Qur'ani insha Allahu ta'ala, Allah ya taimake ka. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa, take cewa ayyuwa maza dan Allah karin bayani, tace shekarar ta 16 da aure, tace suna ci suna sha, amma mijinta yana da ciwon siga kusan shekara 20 kamar tun kafin ta aure sa kenan, tace yanzu yake sai an masa allurar insulin har guda uku a rana.
Allah ba mu lafiya.
To tace haka take hakuri wajen mu'amala aure, tunda baya iya biyan bukat, baya iya gamsar da ita, dai da yayi wannan din kansa shikenan. To in ta fara korafi sai ya ce ai ta raina sa, tace wai ai tana da yara uku sun ishe ta, tunda dai tana da yara uku sun ishe ta. To yanzu yana samun kuɗi, wai yace zai yi aure, zai ƙara aure, tace ya kai shekara 50, wai an ba shi shawara an ce mai mata ɗaya fa baya warkewa daga ciwon siga, so idan ya ƙara aure zai samu lafiya. Ta ce kuma yanzu wacce yake nemar suna yin video call har a gaban yaranta, in ta yi magana sai ranci ya ɓaci, ya ce ba za a hana shi ba, ba za ta yi fushi ba kuma. To shi ne take so don Allah a ba su shawara kuma a taimaka mata da addu'a.
To Allah ya sauri, Allah ya sauri. Na farko dai abinda aka gaya mai gidanki cewa mai mata ɗaya ba ya warkewa daga ciwon siga, ƙarya suka gaya masa, abokanansa ne kawai suke so su ga shi ya ƙara miki kishiya a je a yi ragas, sai su gaya miki daman yawan mata ne yake warkar da mutum daga ciwon siga. Kin taɓa jin wani likita ya ce duk mai ciwon siga ya tara mata za a warke? Don haka ne wani asiri a wurin adadin ma, wannan maganar ba haka take ba ne, sunanta maganar banza, ba ta da wani madogara. Mutumin da ya kasa gamsar da mace ɗaya wanda suka yi shekaru da ita, shine zai je ɗauko yarinya, sabuwar yarinya mai ƙarfin bukata da ƙarfin sha'awa ya iya gamsar da ita kuma yana tare da ciwon? A'a, amma kake tada hankalinki, yanda kike zaman haƙurin nan ita ma wacce din da zai aure wata ila kudayen duniya ne da dan maiko da dan shopping din da yake mar shi yake dauka hankalinta kuma sirri ne ganin sa zai ce cinkus gashi nan kamar cikakken namiji ne sai kuma sun zo alaka za ta gane ba namiji bane cikakke saboda bai da lafiya kuma ba lalle ta iya hakuri ta ci gaba da zama da shi ba da ke kuma kwantar da hankali karki tashi hankali ki inda yana tare da wannan larurar har ya kai yana da wannan matsayi to wacce din ma in ta zo sai ta tafi ba za ta iya zama fatan mu Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi amma dai dan damar da kike samu ma watakila za ta kubuce ne saboda dan karfin da yake da shi zai karar da shi a can wurin amaryarsa ke kuma sai ki sha ruwan hakuri tunda kin tsufa an kammala da ke wal Allah bai da wata bukata gare ki to sai dai kuma in lafiyar sa kalau da mun ya gaji da ke ne kawai yake miki dabara yake cewa yana fama da ciwo to nan kuma zaki iya fahimta amma nan abin da nake baki shawara wata mata mun irin wannan tambayar da zu cewa mijin bai da lafiya kuma da yawa malam injiniya da yawa maza wasu ba su da lafiya ba fada ake ba sirri ne kawai yawanci mazaje a mace suke wasu ciwo ka sun kashe su amma ba iya ganewa ba sa iya gamsar da iyalansu ba lafiyar jiki larurori sun kashe mutane to shi ma din ya je ya taro aure ta ce ya taba yin aure wata ta gudu yanzu zai da ƙara aure hankalinta ya tashi wai ya za ta yi na shi kira bar shi ai namiji in yace zai ƙara aure fa ba a iya hana shi in dai yace zai ƙara auren nan ko tsohuwar sa mahaifiya ko uba ko wace ya wata ran sai ya je ya ƙara auren nan saboda ai bukata ce da haka ki addu'a Allah sa su yi auren lafiya idan har dalilin auren su shine dalilin samu lafiya muna mura ba to ke ba gwanda ma ya auren ba ki samu lafiya in dai ya tabbata abinda abokan nan suke faɗa da mata ɗaya baya warkewa daga shiga in yi mata biyun zai warke ai gwanda ya auren kar ki tashi hankalinki ki kwantar da hankalinki ki ce Allah sa mai gida Allah sa ka warke idan kuma ya ga bai da lafiya kin ga in ta zo ta tarar da shi a jajjefe babu lafiya to ita kuma ita ke da choice ko ta zauna da shi a haka ko kuma ta nemi gabanta Allah ya ba ku hakuri ku yi ta hakuri ne ki zaman ƴaƴanki kula da tarbiyyar ƴaƴanki kar ki zo ki kashe aurenki saboda wata mata da bata zo ba na sha gaya wa mata wannan kar ki bari wata mata da take waje tana titi ta zama dalilin mutuwar aurenki karke da dirinci a shigo a tarar da ke Allah kiyaye a buga kawai a san yadda za a yi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai dole mace idan za ta yi wankan haila sai ta tsefa kanta ta ce ta ji wani malami ya ce dole sai an kwance duka kafin a yi wanka ita kuma hakan sosai yasa ta wasuwasi saboda kitsen da kitsenta take wankan haila kuma ta tabbatar ruwa yana ratsawa har fatar kanta
to matsala ta warware gashi na mace idan za ta yi wankan haila wankan al'ada matsala ce da aka samu sabani a kai wasu suna da ra'ayin lalle sai ta warware akwai waɗanda suke da ra'ayin sai ta warware dalilinsu shi ne ra'ayin sayyidina Abdullahi bin Umar ne Abdullahi dan Umar yakan umarci mata idan sun yi al'ada in za su yi wanka ya ce ku je ku warware gashin to amma labari ya zo na Aisha ranta ya ɓaci ita Aisha ranta ya ɓaci ta ce ai da ya rinka umartan ku rinka aski da yafi ai ka ga wannan magana ce ta faɗa ai da Abdullahi dan Umar ya umarce ku ku rinka yin aski da shi yafi ta ce ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna wanka janaba ta same ni hannuna yana taba nasa nawa yana taba nawa takhtalifu aidina hannun mu yana yin sabani a ciki ta ce ɗiban ruwa nake na zuba a kaina sau uku kawai nake wanke gashina ta ce baya umarta na in cire kitsona sai dai in zuba ruwa a sauran jikina gaba daya to daga nan kaga zamu gane ra'ayi na biyu cewa ba wajibi bane, ba dole bane idan mace za ta yi wankan al'ada ko wankan janaba, ba dole bane sai ta kwance gashin kanta, amma da sharadin idan ruwa yana ratsa kan, wanda za a ce ba za ta kwance gashin kanta ba sai wanda ruwa yake ratsa kan. Wanda ruwa baya ratsa, to kaga in dai za a wankan janaba dole sai ruwa ya ratsa. In ruwa baya ratsa to za ta kwance, idan kuma ruwa baya ratsawa, idan yawa idan ruwa baya ratsa za ta kwance, idan kuma ruwa yana ratsa ba sai ta kwance ba. Ummu Salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tace da shi inni mar'atun ashuddu dhafra ra'si, ni mace ce da nake daure wato kitsan kaina. Tace afa anquduhu li ghusl janaba, ya Rasulullah yanzu idan nazo zan yi wankan janaba sai na kwance gashi na, ni ina yin kitso ina daure kaina. A wata riwaya tace ghusl janabati wal hayd, wankan janaba da haila, manzo Allah ce la, inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki ko ra'saki thalatha hasayat, ya ishe ki ki zuba wa kanki ki kwamfaci ruwa ki zuba sau uku, ki dirza ki dirza ki dirza, summa tafidina, sannan ki zuba wa sauran gangan jikinki ala sa'ir jasadiki. To kaga wannan hadisin karara yana nuna kamar yadda wannan mata ta yi tambaya, Ummu Salama ta tambaya, annabi ya ce a'a ba sai an kwance ba. Sai malamai suka ce kenan ɗiban ruwa sau uku a zuba wa gashi diyan sai aka diddirza zai isa, kenan ya wadatar. Da haka ƴan amare, ƴan mata masu sabon aure da suka ɗan yi kitsan su mai kyau, da matayen da suka gyaggyara gashin su, indai za a yi wankan janaba to a tabbatar a yi wankan haila, a tabbatar har na janaba ma a tabbatar ruwa ya ratsa sosai ya shiga ko ina, to sai a je a yi wanka ba sai an kwance ba. Amma wanda ta yi da daure-daure, masu sa barira suna daurewa, wanda suke daure-daure a kan su ko suna daure gashin da zare ta yadda ruwa baya ratsa kan, to wannan sai sun kwance wallahu ta'ala alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun yi ta samun matsaloli da mijinta har ya kai dai an yi saki har ya zama dai sun rabu gaba daya, saki uku kenan. Tace ta koma gida wata biyu waye ta bibiyarta tun tana gudu har ya samu nasara akan ta, ta fara kula shi ta hanyar wata matar kawunsa. Bayan ta gama idda ya hana ta tsayuwa da kowa, wai zai nemo mata wanda za su yi auren kisan wuta. Ta koma gidan shi ta ki yadda, amma dai wai har ta yi blocking din sa ma dai da sauransu, amma dai ta dinga neman ta dai har wai ya shawo kanta da kyar. To dai shawo kanta ya ce in sun yi auren an yi kisan wutan zai za su je umra su yi istighfari. Shikenan dai ta yadda mijin aka sa wani ya aure ta, ba ma su haɗu da ita ba a ranar da aka ɗaura auren ya sake ta, shi wanda ya aure ta kenan. So suka zo suka sake yin auren su. To shine ta ce gaskiya abin yana damunta, suna ta dai istighfari. Shine take tambaya ya matsayin auren su, ya ce dai wallahi wai shi ta istighfari ita ma ta dinga yi, Allah zai warware komai. Shine ta ce dai bari ta zo ta fita a wajen mallam.
To Allah sauki, Allah sauki. Wannan auren bai yi ba kuma haram kuka yi. Wannan auren bai yi ba, haramun ne, haramun ne auren kisan wuta, haramun ne. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wata mata ta zo ta ce mijinta ya sake ta sake uku sun rabu da shi, kuma ta je ta yi aure. Sai manzo Allah ya ce wancan mijin da kika aura sabo ya haɗu da ke, kun kwanta a shimfiɗa ɗaya an samu jima'i? Ta ce ya inna ma ma'ahu mislu hudbati sau, abin da ke tare shi kamar abin nan riga ne kawai, kuncin riga, baya iya saduwa da mace. Manzo Allah ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki, in dai bai sadu da ke ba to aure bai mutu ba, a wannan bai yiwu ba, bai zai yiwu ki je ki sake wani sabon aure ba, da haka wani auren da zaki je ki sake bai ba kenan. Da haka ina shaida miki ba wani istighfarin da zaki da ganganci saboda kuna da kudin umra, auren ku bai yi ba, ni a fatawa ta kenan auren ku bai yi ba. Da haka sai kin fita kin je kin sake sabon aure. Kaji wata fatawa malam wani abun mamaki, wai a ce wai da suka daura auren ko ganin tafi mijin bai yi ba, kuma ya dauke ki ya dawo da ki, ya san yana son ki, ya je miki saki uku, ai dole ya dame ki, ki maza maza ki tattara kayan ki fita, ki maza maza ki tattara kayan ki fita, dole sai an yi abin da Annabi ya faɗa. Dama a ce mijin da kika aura din ya sadu da ke kun yi kwanciyar bacci da shi, kun rufe ɗaki an yi alaka, to a ce shikenan kun aikata haram, amma fa shi ma ba wai daidai kuka yi ba. To abu biyu ne ku yi haɗa mu, ga haram da kuka aikata, ga kuma ma haram ɗin ma ba ta aikatu ba ma, da ka ba aure tsakanin ku. Gaya mata injiniya babu aure.
Tana ji insha Allah.
Yawwa. Sai a je wani magana istighfari ya kai ki umra yau abun nan. A'a. Karki yadda ku je ku yi ta zaman zina. Allah kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekara biyu kenan tana yin istikara akan wani saurayi da yake son ta, amma ita wai bata ji tana son shi ba, sai dai akwai wani saurayi wanda ya riga ya kai wata kudin aure, wallahi shi take so daban. Shine take so malam ya bata shawara, kuma dan Allah ya taya ta da addu'a, Allah ya azurta ta da auren soyayya, ya azurta ta da miji na gari.
To ubangiji Allah ya azurta ki da auren soyayya, Allah ya baki miji na gari, Allah a taimaka mata da addu'a, Allah ya taimake ta ta shiga iftila'i. Yana cikin iftila'i da jarabawa, Allah ya jarabe ki ga mai son ki ke, kuma kina son wanda yake son wata, san masa wani koshin wahala, in ji mata. Na farko dai ba zan miki tilas ki auri wanda ba kya so ba, wannan ki ajiye shi a gefe, ki cancel shi. To maganan kina son wani kuma wanda ya riga ya kai kudin aurensa gurin wata, to kin taro wa kanki rigima, kuma kin taro abinda bai zai yi ba, kina kuma bata lokacin ki ne kawai. Ko da yake auri wannan din da yake son ki, ke ba kya son sa, watakila ki addu'a ko Allah zai gyara miki, ko kuma ki cancel shi, ki ba iyayenki hakuri, ba wancan din ba wannan. Kuma karki kuskura ki dai kina buga masa waya ko kina tallata kanki arha ya kai kudin aurensa wani gida, kuma kin jarabce masa, baya yinki, baya son ki, dan da yana yinki, yana son ki da ke zai zo aura. To ki yadda kin fada cikin jarabawa, sai ki jira kuma warwara daga wajen Allah. Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah malin yayi wa'azi akan maza wanda suke cewa ba za su auri mai aljanu ba. Ta ce tana da matsalar iska, amma ta ce ba suka tashi ba sai da wani dalili. Ta ce suna tare da wanda za ta aura mutumin kirki ne, ana ta murna ta samu nagartaccen miji, kotsam ta faɗa masa ta ce tana da iska, kawai sai ya ji tsoro, yake so ya gudu. To ta ce kuma daidai gwargwado tana da addini, ta haddace alkur'ani, ta ce shi mutumin ya kasance wai ya yi aure na farko ya sha wahala a wajen matar har sun rabu, shi ne ya ce yana tsoron ya aure ta su hana shi zaman lafiya.
To na farko dai yar uwa, ai mutum ba laifi ba ne idan ya zo aure ya zaɓi irin matar da yake so. Qur'ani ne ya bashi dama, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ku zabi abin da ya muku daɗi, abin da hankalin ku ya kwanta, abin da ku yi ra'ayi. Da haka dan mace tana da laluruwa na shedanu, aka gaya wa wani miji ko wani saurayi mai neman ta da aure, ya ga ba zai iya aurenta ba saboda wannan laruran bai saba wa Allah ba. Larurar ki daban, maganar ya auren matar da yake so kuma daban gaskiya. Ki dauka ke ma ke ne aka ce miki yana da ciwon farfadiya, ai ba za ki aure shi ba. Ko aka ce yana da dan tabuwar hauka-hauka, ba za ki aure shi ba. Ko yana da wata larura, ke ma za ki ce ba za ki aure shi ba. A ce dole sai kin aure shi. A hada Qur'anin ki, Allah sa miki albarka. Tsoron Allah ki, Allah ya ƙara sa miki albarka. Ki amfani da hada Qur'anin ki, ki kori aljanna suke jikin ki da taimakon Allah da albarkacin karatu Al-Qur'ani. Don ku da Al-Qur'ani ake koran shedanu da aljanu. Shi kuma wannan wanda baya so, tunda ki riga kin gaya masa kina da wannan larura, kuma ya zurma ya je ya sha wahala a wani aure, yace baya so ya aure ki saboda kada su hana shi zaman lafiya, yana da uzuri irin nasa. Sai dai za a iya jan hankalinsa a kwadaitar da shi, a nuna masa ba wata damuwa bane, zai iya aurenki a haka, ya taimaka miki jihadi, shi ma ya zama malamin ruqiya ya tabugawa har ai nasara. Da zai aure ki gaskiya da yafi, da zai aure ki da yafi. Amma ni ban da wani dalili zan yi wa'azi wa wanda yace bai zai aure mai larura aljani ba, ba Allah ya sa ba, ba ra'ayinsa ne. Tunda Qur'ani ya baka dama ka zabi wanda kake so. Kuma su masu larura aljani ba ce akai a guje su, ko kuma wai basu cancanta aure su ba. Ba su da bambanci da masu ciwon ciki, da masu ciwon kai, da masu ciwon asma, da masu ciwon kaza. Duk wata larura da mace take dauke da shi, in mijin da yazo neman ta aure ya ji, ya ga ba zai iya ba, yana da dama ya kwana. Shikenan sai a jira wani Allah ka wani wanda ya gamsu, ya ga zai iya taimakawa da wannan. Allah ya baki lafiya. Allah ya warkar da ke. Ki ci gaba da ruqiya, ki ci gaba da shafe-shafen magunguna. Kuma insha Allah, Allah zai baki miji na kwarai wanda zai aure ki insha Allah. Allah ya taimaka. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa a Niger yake zaune, yayi aure amma wai kafin ya aure ta sun kusanci junansu, shine ke tambaya auren sa. Sannan kuma yace suna da yara biyu, wai kuma duk da haka yana neman mata.
Kai jawa.
Wai yana neman yafiya a
wai ma ƴaƴa biyun duk a layin banza suka same su?
A su bayan an yi auren aka haife su. Bayan an yi auren.
Ma'ana ya neme ta
kafin ya aure ta.
Sannan kuma abin nan.
Eh, ya aure ta kuma suka haife yara biyu, kuma duk da haka wai yanzu yana neman mata. Amma dai yana neman.
Auren sa dai yana nan, sai ya je istighfari su tuba kawai. Tunda an riga an kwaba. Su je su istighfari su tuba. Auren matan da yake nema kuma kaga bai tuba ba kenan. To shi ne yake tambayan ko matacce
shi ne yake
da kansa.
Shi da kansa.
Ka ji tsoron Allah ba wan Allah. Ka ji tsoron Allah. Kana ta lissafa wa kanka zunubin da kake aikatawa. Ka ce ka je ka yi nemi matarka kafin ka aure ta. Ga shi har kun haihu. Kuma amma baka daina neman mata ba. Baka daddara ba kenan. Kar ka bari ka mutu kana majinaci. Wallahi Allah zai kona ka. Allah shirye ka. Allah ya ci yafiya. Wannan aure naka ya yi. Ku ci gaba da zaman ku. Amma ka je ka istighfari ka tuba. Kuma ka daina ci gaba da neman mata. In ba ka ba, ƴaƴan da za ka haifa fa kana yanka musu ticket ne. Su ma su je su yi wannan barna. Wallahi alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai yana da mata guda biyu, kamar da ya faɗa ɗaya siririya ɗaya lukuta. Wai to shi mai son kwalliya ne musamman.
Menene lukuta ne kam?
ƴan lukuta mai ƙiba kenan yake nufi.
Na'am.
So shi ne yake cewa mai son kwalliya ne, to wai yana yawan siyo.
Wacce ce lukuta ko busasshiyar?
A'a, shi mai mijin ne yake yin tambayar a yanzu.
Ai ya ce ɗaya mai son kwalliya ce wacce?
A'a, shi yake nufi. Shi mutum ne mai son kwalliya musamman ƙananan kaya, to wai idan ya ga kaya masu kyau yana siyo musu. Amma gaskiya wai iya siririyar suke shiga, baya samun daidai na ita mai kima.
Ya cuci wannan lokutan tasa da abu nan.
Shi ne ya ce wai idan Allah ya zai yi da ita, ya zai yi adalci ba tare da ya zalunci ɗaya ba.
To na farko dai yana son kayanta. Kun ga da mace da busasshiya siririya da motsatsiya da lukuta da mai ƙiba da mai faɗi da wata sunan su mata, kuma kowa da albarkata. Kar wani ya ƙi matarsa saboda tana da ƙiba, ko da wasa. Kar wani ya ƙyamaci matarsa saboda tana da ƙiba. A cikin matan Annabi ma akwai mai ƙiba, Nana Sauda. Ita ma mace ce mai ƙiba, imra'atun sabita. Ina fata ana fahimta. Yawwa, kowace mata ana riƙe ta da halinta da alherinta da albarkanta da amfaninta. kuma malam, ai akwai kayan kwalliya da na ado din kananan kayan na manyan matan. Akwai, shine bai waye ba, shine ko a garin su babu. Ka tura duk inda za a je a siyo maka, a je a siyo maka, ita ma tana da haƙƙi ta yi maka kwalliya. Da haka ka je ka nema, ba za a ce an rasa ba, kwata-kwata ba za a ce an rasa ba. Akwai mana.
Oversize ma akwai.
Akwai oversize
ma ana samun
kayan. Yawwa, duk wani kaya da kake nema a garin ku ne, shagon garin ku ne babu. Da haka ni shawara ta ka rike ta, kamar yadda ka rike siririyar, ita ma wannan din mai kibar ka rike. Duk matan ka ne. Kuma daga cikin hanyar da zaka taimaka ka rage kibar ta, ta tuka sa ta rinka azumi dilli tana da mis. Duk da ba dole bane, to wata kila kai kam zaka sa ta zama, ya zama dole a gare ta. Sannan ta rinka motsa jiki. In ji ne an mun samu dama ta nan za mu yi karatu da muhimmanci akan motsa jikin mata.
Gaskiya ne.
Yawwa, don suna zama gaskiya su yi ta turkewa a gida ba sa motsa jiki. Ta rinka motsa jiki kuma ka rage mata dukkan wani kayan da zai rinka ɗuma ta, ta rinka cika. Ka rage mata. Kada gatar ya yi yawa, ka rinka samun mata abin da zai rinka yi mata slimming. Za ka iya saita mata abincinta, za ka iya saita mata rayuwarta. Ita ma ta dawo irin yadda kake so insha Allah, amma dai kar ka bata da yunwa, kuma kar ka mata azabar yunwa. Allah ya ce maka na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana sallah shi kadai, idan yana sallah shi kadai sai ya dago daga ruku'u, wai zai ce sami Allahu liman hamidahu, sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu, ko kuma ya sami Allahu liman hamidahu din ya wadata.
Duka zai fada sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu, duka zai fada. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai shin Allah yana yafa bakance, akwai lokacin da wai yake kallon bidiyo na batsa, sai bakance ya ce idan ya ƙara kalla Allah ya sa shi a wuta saboda yana so ya dena. To bayan wata uku da yin bakancen sai ya ƙara komawa gidan jiya, ya ce amma dai yanzu alhamdulillah fiye da wata shida bai ƙara kalla ba, kuma yana fatan ya daina har abada. To shine ke tambaya wancan.
Allah ya yafe masa, insha Allah. Allah zai yafe, Allah zai yafe. Ka tuba kawai ga Allah, kai laifi ne kuma kuskure ne irin wannan mutum ya rinka cewa wai in bai daina kaza ba Allah ya masa kaza, kuskure ne ba daidai bane. Kar wanda ya saki irin wannan, kar Allah ya zo jarabe ka kuma baka daina ba kuma ka zo ka shiga wuta. Kuskure ne, kuskure ne, amma Allah zai yafe wa kwarai kuwa insha Allah. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa akwai inda alqur'ani ko hadisi aka ce miji bai ya zama mara mutunci ga matarsa, musamman idan ta masa laifi kuma bata san tayi ba, sai ya dinga halayya ta daban, ta ce ya nuna ko in kula, kuma ya ce wai ta raina shi, ta sha faɗa masa ya je karatu ya nemi, da ta ce ya je ya nemi ilimin addini, sai ta ce wai ya ta raina shi. So shine take neman wata shawara za a
babu alqur'ani. Alqur'ani ya za a iya ce ayi rashin mutunci, yaya hadisi zai ce ayi rashin mutunci? Babu wannan magana. Ki dinga gyara tambayar ki, ke ma baiwar Allah. Kin ce rashin mutunci, kuma kin ce a cikin alqur'ani, a cikin hadisi? Ai wannan ma tambayar ma bata yi ba, ba daidai bane. Babu inda qur'ani yace a wulakanta mace ko a tozarta ta ko a mata rashin kirki, babu haka. Babu inda hadisi ya ce in mijinki yana yin ra'ayin kansa ne, amma ba Allah ya ce yayi ba, ba annabi ne ya ce yayi ba. Sannan halayensa da suke ba su da kyau, ai kokari ai masa addu'a ya gyara ya daina, ɗabi'unsa masu kyau kuma ai ba masa, ai masa fata alkhairi. Idan baya zuwa makaranta kamar yadda ke faɗa, akwai ɗaya tadda shi rinka zuwa makaranta. Alhamdulillah yanzu garuruka yawanci a Najeriya za ga ana samun masallatai, ana karantarwa magariba isha'i, ana wayar da kan mutane, wasu bayan la'asar, wasu bayan magariba, wasu bayan isha'i, wasu bayan asuba. Sai ki tura shi ya ci gaba da zuwa, ki haƙuri da jahilcinsa. In kin kashe auren, kika san wanda za ki je ki auro, wataƙila sai kin ce wannan naki ma malami ne, shekul islam ne, akan wanda za ki aura na biyu. Da haka kar ki kashe aurenki, ki ci gaba da yi masa nasiha, kuma ɗabi'arsa da yake da shi na rashin kyautawa a ci gaba ne mai bayani ta hanyar girmamawa da mutuntawa, ya yi kokari ya gyara ya daina. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana aiki a ƙasar Belgium, wai ba a ware lokacin sallah gaskiya, To shi ne ke tambaya idan ya fita a lokacin aiki ya je sallah bai laifi ba, sannan kuma suna dan fita break wai haka na shan taba da sauran turawan, to wai shi tunda ba sha yake ba zai iya zuwa yayi sallah, amma ko lokacin sallah bai yi ba wai.
To, na farko dai, in har kana da damar da za ka fita ka je ka yi sallah, ka je ka yi sallah ka. Ko sun yadda ko ba su yadda ba. In lokacin sallah ya yi, kurin ka je ka yi sallah ka. Abu na biyu, za ka iya amfani da lokacin da suka bada a je a sha taba, ko a yi break, idan lokacin sallah ne ka je ka yi sallah ka. Amma idan ba lokacin sallah ba ne, to za ka iya wata dabara lokacin da suka ce ai break ɗin kai ka je ka ci gaba da yin aiki ka nemi yarjejeniya da manajan ka ka ce lokacin break ɗin za ka yi aiki amma lokacin sallah za ka fita wannan ma za ka iya yi abu na uku abin da ya fi maka amfani ɗan uwana ka canja wannan kamfanin tunda duk Belgium ba shi kaɗai ba ne ba ana musulmi ka je ka shiga kamfanin da ba a bari kai sallah ba kuma ka zo kana fatawa dole ne daga yau in ka ji wannan fatuwar ka fara neman aiki a wani kamfanin ba shi ba kawai shi ne fa alkhairi kuma ba shi kadai ba duk wanda yake wani wurin da ake hana shi sallah to fa aiki a wannan gurin zai zama haramun ne a gare shi saboda yana aikata haramci na kin yin sallah sai ka nemo wani aikin kana cikin wannan sai ka nemo wani aikin da ka samu ka bar musu kayan su ka tafi da labar kai sallah na'am
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da miji wanda suke zaune suna tare, amma ba ita ce kaɗai matarsa ba, akwai wasu matan guda biyu. Ta ce yana da hali sosai amma baya wahalta musu. Ta ce ya halatta mutum ya dinga yi wa iyalansa rowa ne, sannan take cewa yana kula da lafiyarsu amma ɓangaren kayan sawa da sauran abubuwan rayuwa idan an tambaye shi baya bayarwa. Ta ce auren zumunci aka yi ko kuma yana faɗa wa mutane shi dama fa ba san ta yake ba. To, da abin da ya faru sai ya faɗa wa abokansa, sannan ma bai yanzu ya kawo magana aure.
Wai ni su matan nan
ba sa san su
wai suna nufin a nan gurin za mu ce kar ai aure ne ko ne ne
abin ba
duk wanda mijinta zai ƙara aure sai ta kawo
damuwar ba ta tashi ne sai za a ƙara aure to sai su haɗo da matsaloli su jero su da ba su
da ya kamata mu nemo maganin ƙara aure a gurin fatan da kowace mace ba ta so a ƙara mata aure
gaskiya dai
kowace sai kaɗan a cikin su
gaskiya kaɗan
to mu ɗauki tambayar ta gaba gaba abu na farko me ta ce
ta ce yana da hali amma baya sake musu sutura yana musu ruwa
to wannan yana hali yana muku ruwa ba wai iya ciyarwa bane ba hakkin miji akan mata hakkin mata akan miji ba iya ciyarwa bane sutura dole a bata sutura da wurin zama idan akwai ta hanyar da za ku iya samun sutura a cikin dukiyarsa ku yi amfani da shi idan bai zai iya jawo muku wata matsala ta kashe auren gaba ɗaya ba wannan kuma kun fi sanin dabaru da 'yan hikimomi da kayan ku da na yaran ku a cikin dukiyarsa ku yi halal ne saboda haƙƙin sa ne bai sauke ba da ku bari ya je kiyama kona shi wanda a duniya ku yi amfani da shi inda wannan damar kuma idan bai zai iya jawo barna sama da barnar da yake muku yanzu ba wataƙila ya sallame ki wataƙila idan ba sa aka ci ba kuma bai halatta ba namiji ya rinka yi matarsa rowa abinda ya zama dole ya yi mata ya ƙi ya yi wannan bai halatta ba kinan mijin ki laifi yake aikatawa kuskure yake aikatawa sai mai gabar magana ta biyu
sai dai shi da ma ba san ta yake ba tunda auren zumunci ne
to kin ga wannan kuma wata magana ne kin ga tunda baya san ki to sai ki duba ki ga zaki iya zama da shi a haka baya san ki duk da cewa a waje ta jiwo ba shi ya gaya mata ba ki rabu da waɗannan maganganun ki bari in ya gaya miki baka da baka ka ce ta na baka sona za ka rike ni a haka to bismillah shirye nake ba za ka rike ni baka sauke mini ba wani wahala a yi me na dole wataƙila kuma yana rike da ita ne ta tara mai yaya in ma ya ce baya son ki ƙarya ya miki a tun da ya rike ki ya tara miki yaya ai sai kore ki da baya son ki to wannan kina da zaɓi ni da shawara ta ki cigaba da zama tunda bai kore ki ba, kuma ki daina daukan maganganun gulma a waje tunda ba shi ya gaya miki baka da baka. Wallahi anan na'am.
Sai kuma duk abin da ba sir, duk abin da aka yi sai ya faɗa abokansa.
Duka dai hali ne mara kyau, a yi kokari a sanar da shi, wataƙila bai ma san yana yi ba. In kuma ya san yana yi sai a nuna masa ba daidai ba ne wannan abin da yake. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma shawara take nema, mijinta yana da kirki, yana daraja iyayenta, yana biya mata dukkanin buƙatu da abin da ta nema tunda suka yi aure, amma wai hankalinta dama bai taɓa kwanciya ba, yana tare da wata wacce yake so tun kafin su yi aure, tun kafin ma ya san ta. Ta ce matar tana da aure da ‘ya’yanta, amma ba su daina kula juna ba, kullum suna chatin. Watannin baya ma ta mishi magana sai ya ce wai ba komai tsakaninsu. Ta ce amma har abubuwan soyayya suna aika wa junansu. Ta ce kuma yana da wasu matan, amma ita yana da wasu ‘yan matan da yake nema, ita mai auren ta fi damunta.
To Allah ya sauke mijinki, mai sako ne, mai barna ne, shi ma sai a faɗakar da shi, a masa nasiha, a gaya masa abin da yake cin amana ne, a gaya masa abin da yake ba daidai ba ne, a gaya masa abin da yake kuskure ne. Idan yana da malami, a yi wa malamin magana, ya masa nasiha, ko ke a ɗaki ki faɗakar da shi, ki nuna masa, ko Allah zai sa ya gyara. Irin waɗannan matsaloli na mata, idan ka ce mace za ta kashe aurenta don mijinta yana irin waɗannan abubuwan, yawanci auren mutuwa ne. Amma wanda aka tabbatar mazinaci ne, yana zina, kamar yadda na sha faɗa, ni kan bana ba da goyon baya ta ci gaba da zama da shi. Wannan shine fatawar da malamai suke bayarwa. Duk matar da ta tabbatar da mijinta mazinaci ne, to shari'a bata ba ta tilas wai sai ta ci gaba da zama a ƙarƙashinsa ba, tunda mazinaci ne yana wannan aikata wannan barna. Allah ya kiyaye. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Nan take cewa wani bawan Allah ne yake nemanta da aure, amma ba a garinsa yake ba, wai a wani ƙauye yake. Ta ce duk inda nagarta take, nagartar shi ta kai ba shi da wata matsala, amma ‘yan uwanta ba sa son shi, kuma an ce ta rabu da shi. To ita abinda take gani kuma, amma ya ce mata gaskiya wai ɗaki ɗaya ne, ɗaki ɗaya zai sa ta, kuma ita tana ganin ɗaki ɗaya gaskiya akwai takura, ko da kuwa babu yara. Ta ce kuma wai ya riga ya kawo kuɗinta. To ina tana tsoron ta ga auren shi, Allah ya fushi da ita, tunda wai ba ta da wata hujja a addinance.
Tana da hujja mana.
To amma dai tana so wai malam ya ba ta shawara.
Idan kin ga zaki iya zama da shi a haka, bismillah ki je ki aure shi. Ke ne kika san yadda zaki yi. In kin ga zaki iya zama da shi a haka, ki haƙuri ki je ki aure shi. In ko baki ra'ayi ba, to ba baki saba Allah ba, kuma Allah bai zai fushi da ke ba. Don sai kin ga dama, sai kin yi ra'ayi, choice yana hannun ki. Ai masa magana mana, ba sai samun mata yalwataccen wuri ba. Sai ki masa magana, ki ce sama miki yalwataccen wuri. Ku yi auren shi ya fi alheri, amma ya gyara matsalolin. Idan kuma ba zai gyara ba, to sai ki auna ki duba ki gani. Zan iya zama da shi a haka in jure wannan? A'a ba zan iya ba. Sai ki ba shi haƙuri. Zan iya? Shikenan ki ci gaba da neman hakkinki har Allah ya kawo ƙarshe. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkawari. Wannan yake cewa shi ɗalibi ne a makarantar kiwon lafiya ta Jega. Ya ce sanda zai zo makarantar ma sai da ya sayar da wani abu, ya samu dai yake ɗan yin kasuwanci. To amma yau da gobe dai ya cinye kuɗin. Ya ce yanzu gaskiya yana da ƙarancin sutura, kawai kalabi ne da shi na sawa sai uniform ɗin shi. Ya ce amma mahaifinsa yana da rufin asiri, amma gaskiya shi mahaifin fa baya ba da kuɗin komai sai na makaranta. To shi ne yake cewa zai ɗan iya yin ƙarya bai, saboda ya samu ya ɗan ɗinka sutura da zai dinga shiga cikin abokansa.
To Allah sauke. Na farko dai mahaifin bai kyauta ba, kuma bai kula da shi yadda ya kamata ya kula da shi ba gaskiya. Amma ni ba zan halatta masa ya je ƙarya don ya samu rigar da zai sa ba. Ya dai ƙara tunani ya ga ya zai iya wabtan kuɗi a hannunsa, ya je ya sutura, ko daga cikin kuɗin makarantar ne, ko daga cikin kuɗin abinci. Ya iya wannan, ya ɗan samu raran canji kaga sai. kuma yayi hakuri ai rayuwar makaranta ba dawoma take ba, rayuwar makaranta ba dawoma take ba, kuma Allah sa ba mai dogon buri bane, watakila kuma kayan kecire ne yake so, kaya masu tsada na ganin ƴan mata. Duk da dai ya ce iyakala nawa ne
Allah bi ne da shi sai uniform,
to Allah ya sauke. A ya turo da lambar wayar sa, a ni ma zan bashi gudunmuwa in dai sutura ne da zai saka ya je makaranta, to ya turo da lambar wayar sa.
Tana nan
yawa, idan watakila ma da zai dabara ya auno kansa, ya sa celarsa ya auna shi, faɗin wuyansa, tsawon hannunsa, ƙugunsa, wandonsa, ku yi magana da shi ya ba da awansa, sai mu ga wani irin taimako za mu yi masa, tun da ya ce yana zuwa makaranta kuma saurayi ne, dole ya kamata ya samu ɗan rigar da zai sa ɗan shiga cikin ‘yan mata da abokanai, amma kar ka yi sata.
Allah ya saka da alkhairi.
In kun yi magana da shi sai ya turo, sai a ɗan ninka masa abin da zai sa dai ya kubuta insha Allah. Allah ya saka da alkhairi.
Amin. Wannan take cewa ta koyar da yaran Islamiyya tana Bujidura, amma yanzu ta yi aure, lokacin shekarar ta 12 sanda take koyarwa. To ita ake bawa kuɗin wata, to amma lokacin tana ɗan ɗiba haka ta danyi abubuwanta, ta sai wasu abubuwan, to shine yanzu ta shiga damuwa, shine take tunanin ya za ta yi ta maida musu, wasu ɗaliban dai tana tare da su, wasu kuma gaskiya ba da san inda take ba, to ya za ta yi
shi injina kuɗin watan,
kuma adadin da ta kashe ba
kuɗin watan kan ba na malamin bane, ba na aikin bane,
eh na aiki ne amma
eh
ai ta kai an ba kaman ma'aji ce mai karɓar kuɗin watan.
To ana biyanta kuɗin aikin ko ba biyanta?
Ana biya mana, ana biya,
a'a
kar maimakon akai araba ne a ciki in ta karba, maimakon ta bayar duka, sai ta dan yi amfani da wasu,
sai ta sarrafe, ta yi kiyasin kawai, ki kiyasta iya nawa kika dauka, ki mayar musu, ki kiyasta kamar ya kai 20,000 a yanzu, kamar ya kai 30,000, ki rinka biya a hankali a hankali. Daman wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alayhi nas, laifi ne tunda ta ji a ranta yana damunta, kuma nan gulul ne tunda an bata ta raba ne, ko an bata ta kai ta dauke ta amfani da shi, wallahi alam. Da aka ta kiyasta ta biya su kayan su, idan ta ta musu bayani zai iya jawo matsala, ba ta musu bayani ko ta san da za ta maida ko ya ne ne, wallahi alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa lokacin tana da ciki wata 9, rabanta da wata alakar aure har ta haihu, bayan wata 3 da haihuwar ta sai ya sake ta. Yanzu ta ce to ya za ta yi ta yi idda, ita ba ta ganin al'ada in dai tana shayarwa, ta shi ne take cewa ya halatta wai ta sha maganin da zai zo mata da al'ada.
Na'am, idan akwai maganin da zai iya kawo mata al'ada ta normal duk wata, za ta iya sha. Idan kuma babu, ta kokari ta yaye yaron da wuri, ta sallami yaron da wuri, da sharaɗin ba za a cutar da yaron ba. Na'am.
Wannan yake cewa wani ne ya bashi ajiyar kuɗi, wai sai ya saka su a cikin wani kasuwanci, kuɗin suka lalace, mai kuɗi kuma yazo yana buƙatar kuɗinsa, sai ya tsallaka wai apps ɗin nan dai na cin bashi, ya je ya dinga cin bashi, ya ci bashi, ya biya, ya ci bashi, ya biya, yanzu kuɗi dai sun kai ₦1,700,000.
Da wayar uwan?
A'a, kawai da bashi, ba da wayar uwar ba. To
da wayar uwan ne mana, in ba ka mai alakar kawo uwarsa a ciki,
AI zai bada,
saki karanta,
ya ci bashin a cikin waya. To kuma sai mahaifiyarsa, irin mahaifiyarsa ba ta sani ba, ba lallai da wayarta ya ci ba, ya ce to mahaifiyarsa yanzu baya son ya gaya mata, saboda idan ya faɗa mata za a samu matsala, shi ne yake buƙatar shawarar, ya ce da wuya ta fahimce shi in ya faɗa mata.
Maganin ya gaya uwarsa ya ci bashi, kuma ranta zai ɓaci, ai ba buƙata, kawai je biya su kuɗinsu, kar ka gaya mata, ka je ka biya su kuɗinsu. Wannan application da ake kawo mana a wayoyi na cin bashi, na Allah da ya sauke shi. Allah ya kare ku. Ka je ka biya su kudin su ba sai ka gaya mata ba. Shikenan. Amma ku kudi sun girma miliyan 1,700. Yaro saurayi matashi watakila baya wani aiki. Ka duba mallam, anya wannan gwamnati bai kamata ta yi doka akan wannan abun ba ko cacan nan da ake ta yi.
Gaskiya.
Kai. Zalunci. Su zo su kawo layukan su ana ta sama musu kudi, suna samun source of income kuma suna sa yara suna cata. Wasu su sata su wasu su fada cikin masifa. Allah ya sauke. Allah ba mu hukuma da za ta kula mana da wannan abuwa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ko take cewa tana cikin damuwa ga rashin aure, tace har ta yi degree kuma amma ba aikin ne. Tace wani lokacin hakuka take a cikin sallah, a baya ta yi saurayi har sun fara magana aure sai ce wai an masa mata. To yanzu kuma ta yi wani saurayin amma ta ce wai magana banza take hada su, kuma sai ya ce zai taba ta, in ta yi masa magana wai sai ya ce wai yana da karfin sha'awa ne. To tace lokacin da take samun walwala shine kawai idan ta je Islamiya ko idan tana sallah. Shine take cewa dan Allah mallam ya taya ta da addu'a, Allah ya bata miji nagari mai albarka kuma ya bata shi.
Allah ya aurar da ke, Allah ya ƙara miki ƙarfin imani. Allah ya aurar da ke, Allah ya ƙara miki ƙarfin imani. Kuma ki kore shi. Wannan mai zuwa yana taba jikin ki, ki sallame shi. Shedani ne. Ba mijin ƙware ba ne. Ki ce mai in yana da ƙarfin sha'awa ya je hada kudin sadaki ya kawai auren sa. Kar ki kuskura a kan ki zai zo yana ƙarar da sha'awar sa, ya zalunce ki ya cuce ki, sallame shi ki kore shi. In ba haka bai turo da kudin auren sa ai aure shikenan. In ba haka ba kar ya zo ya mai da gidanki shine gurin dauke kewa, kuma da ƙarshe guduwa zai yi. Duk namijin da kaga yana yin irin wannan abin da mace to tafiya zai yi batta. Ki cigaba da zuwa Islamiya, ki cigaba da sallolin ki kuma insha Allah Allah zai baki miji. Kuma ɗan uwa da suke sauraron mu kun ga irin waɗannan matan su ne kamata a taimaka musu. Wanda yake da sha'awar zai aure irin wannan kaga sai ya zo ya magana sai ya hada shi da ita. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa idan mutum iyayensa suka hana shi ajiye gemu dole ne sai ya aske wannan gemun?
Ya ba su haƙuri ya bar gemunsa. Ya ba su haƙuri ba su fahimta ba ne amma ya bar gemunsa. Sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wanda Allah ne ya ba da umarni ya ce oful liha ku cika gemu warku shawarib ku danda tsibakin gashin baki. Annabi ya ce ayi, kuma iyayenka ya ce sun ce karkai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ba da'a ga wani wajen sabawa Allah. Ka bar gemunka ka gyara shi ka dinga shafa masa mai, ka taiwa babanka addu'a ka ba shi hakuri. In ya ta fada ya ta fada ka ce babu ka yi hakuri. Ita masa addu'a Allah shi ne da shi. Na'am.
Wannan take cewa menene hukuncin wai mijin da ya ce wa matarsa, ya ce kanwarsa ta fi ta muhimmanci da matsayi a wajenta?
Kowace mace da matsayinta ai dama. Kowace mace da matsayinta, kanwarsa tana da muhimmancinta a matsayinta na danginsa uwa ɗaya uba ɗaya. Tana da darajar ta na ciki ɗaya suka fito. Ke ma kuma matarsa kina da naki matsayi. Kuma da mun matsayin kanwa daban, matsayin yarinya daban, wannan matar aure daban. Cin fuska ne miki, ya gaya miki magana. Wataƙila kin masa ba daidai bane, bai kamata ya gaya miki ba. Amma ai akwai abin da ke zaki yi masa kanwarsa ba za ta yi masa ba. Akwai abin da ke zaki masa kanwarsa ba za ta yi masa ba. Ita ma kuma kanwar akwai abin da za ta yi masa ke ba za ki masa ba. Kenan dai kowa dai da matsayinta. Kare ya zama ishu, kare ya zama dalilin ainihin wato a kashe aure ko bata shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa an kawo ta Saudiya ne akan bashi, sannan sun yi agreement tare da wanda zai kawo ta za ta biya riyal 1000. To bayan ta zo Saudiya wai sai ta fahimci wai akwai ai da tace raba a ciki, wai akwai raba a ciki. Shine tace idan tace za ta rage kuɗin daga wannan agreement ɗin da suka yi ba matsala, tace wai ba a bata agreement ɗin ba sai ana gobe za a tafi. So bata tsaya ta karanta takardar ba dai wai saboda ta shiga da bibi dai da sauransu. Tace riyal 30,000 tace kusan miliyan 10 kenan. Ai da ta faɗa.
Akwai zalunci. Allah ya sauke. Akwai zalunci. To amma menene riban a ciki?
It su ka san wasu ɗan riba ta yi yawa. Maybe kanan nan ka kuɗi kai sai su ce ribar da ban san a ina suka samu.
Shi kasuwanci komin
ta biya su kuɗin su.
To ai sun yi alƙawari sun ba ta a rubuce. Da ba ni sunan shi da ta gani ta ce ba ta yadda ba ka gani tana da abuna. Kuma yarjejeniya ne suka yi. Kawai dai sun tsananta mata sun zalunce ta. Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka. Kawai take cewa mijinta ne ya sake ta da goyo na wata biyar. Tace baya wa yaron komai hatta pampers sai ya ga dama yake siya. Tace kuma ita marayini ya ce yanzu hatta ya yaron amma baya mishi komai. Kuma yaron yana da yawan lalura. Shine take so mallam ya bata shawara.
Ta kai shi kotu. Sai ta kai shi kotu. Kotu za ta karɓar mata hakkinta. Duk wata zai rinka ba ta kuɗin cefane tunda ɗansa ne. Shine kawai. Na'am.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa Allah ya jarabce ta da wata lalura ta zubar da jini wajen kusan shekara 8 tana fama. Ta yi yawon asibiti har ta gaji. Ta yi magungunan gargajiya da na Islamic. Amma idan ya tafi sai ya dawo. Tace wai jini ne yake fita kamar an yanka dabba.
Subhanallah.
To tace amma dai ta samu ta yi aure amma dai gaskiya ba ta samu haihuwa ba. An ce wai sihiri aka mata. Tace ba sa samu masu yi mu'amala aure da mijinta. Tace sannan tana samun bacin rai da saurin fushi. To dai take so mallam
Na farko muna mata addu'a Allah ya yi mata. Allah ya yi mata, Allah ya warkar da ita. Ki mai da hankali akan magani na Islamic don alamu yana nuna akwai shaitanu ne a ciki. Kamar yadda manzo Allah ya faɗa ga wata mace da take irin zubar da wannan jini yake cewa shaitan ne yake tsinke wata jijiya sai ta zubar da wannan jini. Ki samu malamai da suke kusa da ke ta rinka baki addu'o'i. Za ki rinka yi da magunguna na islami insha Allah za ki samu sauki kuma wannan miji na ki Allah masa albarka kaga saboda Allah ya aure ta yana santa ya yi haƙuri da ita amma za ki samu sauki in Allah ya sadda za ki samu sauki alamun bacin ran da damuwan da ke ta ji yana zuwa miki alamu akwai shaidanu ne a jikinki inda hali ai ta miki ruqiya ana baki ruwan addu'a kina sha ki daina shan wani ruwa in ba na addu'a ba a karanta ayoyin alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina sha kina wanka da shi insha Allah za a samu waraka kuma sanannen abu ne da mu likitoci sun faɗa idan macen take zubar da wannan jinin ai ba ta dauki ciki ba duk macen take wannan jinin ba ta dauki ciki ba yawa saboda dole shi daukan ciki yana da ka'idoji yana da yanayi dole sai jinin ya tsaya kat to shine an yi alaka za a samu cikin wannan mijin nata ya kamata a janjina masa abunda idan da hali ta bugo maka waya sai a hada mu da mijin sai a ba shi shawarwari yadda zai yi a taimake ta insha Allah ki turo mijin in a Kano kuke amma ba a Kano kuke ba to sai ku bugo waya sai a ba ku shawarwari kuma ma za a iya hada ku da su taimake ku wajen samun magani in Allah ya sa wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa shi dan Ghana ne amma a ƙasar waje yake zaune yace to akwai ana wani fadan sarauta a garin su can ba a haife sa ba to a wannan fadan dai aka kashe kakansa ma an kona gidajen sa a shekarun baya da sauran sa dai fada dai ya ki cinyewa to shine wai yanzu aka zo ana neman taimako za a sai makamai saboda saboda a kare kai dai da sauran sai su zama dai su ma yace ko fita za a yi a garin sai dai amma convoy sojoji sun raka ka da sauran su to shine yake tambaya ya halatta ya bada kuɗi ya bada taimako a sai wannan makaman ina tsoro ka Allah ya kama shi
kada ya bada ko naira daya ko kobo kada bayar bai halatta ba ka bada kuɗi aje a kashe wani bai halatta ba ka bada taimako aje a sai makame na fadan kabilanci fadan gargajiya ko fadan sarauta haram ne ka ce abinci kawai ka tura musu ka taimaka musu ci abinci amma ka ba da kuɗin ka wallahi alam
Allah saka da alkai wannan wai akwai wani audio da yake yawo a WhatsApp wani mutum ne ke cewa zai bada magani na aurar wacce bata aure ba saboda isko kai ko dai da sauransu da laluri yake cewa a tanadi yayi tadi jawaban sa a tanadi ruwa a rubuta alam nashra kafa bakwai da sauransu dai ayi lalle da shi a dinga shafawa ranar juma'a da sauransu to shine wasu suka rubuto suke cewa dan Allah hakan ya halatta ko
me halatta ba surkulle ne kawai surkulle ne kar ku saurare su kar ku bata lokaci surkulle ne shirme ne kar ku bata lokaci da shi duk abin da ya dan mutum musulmi ya alwala ya sallah ya roki Allah kurum idan ciwo ne na zamani ya tafi asibiti likita ya bashi magani surkulle ne da bokanci da aka kasu bata lokaci akai wallahi alam
wannan take cewa ita mutum ne kirke ce daidai gurgudu tana shiga addini to amma mostly wanda suke neman auren ta wai duk kristoci ne sai su zo su ce za su aure ta ita a Abuja take zaune tace ita Hausa Fulani background ce to shine take so dan Allah mallan ya bata shawara
to Allah ya kara miki imani Allah ya saki rike tsare mutuncinki karki kuskura ki aurewar da ba musulmi ba haram ne mai halatta ki aurewar da ba musulmi ba karki kuskura kuma wannan din jarrabawa ce ubangiji yake miki gwada imaninki duk wanda yazo ba musulmi ba neman ki ce masa ke musulma ce kurin kuma ki daina ma wani soyayya da su haramun ne ki soyayya da wanda ba musulmi ba kawai kuma Allah zai baki miji insha Allah tabakalan mai wayarta in Allah ya kawo wani mutumin kirki dan Abuja sai a hada su in ta masa kaga sai ya aure ta musulmi ko
insha Allah
an taimaka mata wallahi alam
wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijin su to amma idan ranar girkin ta ne idan ranar girkin daya ce yana zuwa idan ranar girkin ta ne yana zuwa wajen ɗayar amma ita ranar girkin ta ne kwata kwata baya zuwa ko waya baya yi so da dai matsaloli dai ta yi ta bayani dai rashin adalci da sauransu shine take tambaya ya yi kamata ta yi
ta yi kokari ta karbi haƙƙin ta a wajensa cikin hikima da girmamawa da kuma ladabi da biyayya kar ta bari wannan zalincin ya ci gaba bakin rai bakin ƙarfi lallai ki kokari ki nemi haƙƙinki idan bai sani ba a sanar da shi idan bai yi ba a yi wa iyayensa magana ko abokanansa ko ƴan uwansa kuma a gaya masa haɗari ne a gare shi kuma yana shiga haƙƙi kuma fa Allah bai zai bari ba karki proposing yadda za ki kashe aure ki ci gaba da haƙuri har Allah ya sa ya gane kuskuren sa ya daina wallahu alam
Allah saka kai tambayar karshe take yake cewa mai harkar POS ne to sai wani makocin sa haka sai ya zo ya karbi 10,000 ko 15,000 in zai fita kasuwa ya ce zai dije ya danyi kasuwanci to idan ya dawo sai ya bada ciwaye shi kuma ya ce a sa masa a caji shi mutumin kenan to idan ya dawo da yamma zai karbo ya sa zai dawo masa da kudin sa ko ya masa transfer to sai ya dan kara masa 500 haka akai
wannan bai halatta ba
okay
wannan riba ne bai halatta ba amma akwai inda za su iya gyarawa eh bai halatta ba duk wanda ka bashi bashin 10,000 ya dawo maka da 10,500 riba ne duk wanda ka bashi bashin 20,000 ya dawo maka da 21,000 riba ne amma abinda za ku yi da wajiyar shi wato su yaran mun lokacin suna da gidadanci da rashin wayewa ne Alhaji kudi na kasuwanci ne wannan kudi na juya su nake ina samun riba da haka mu yi abin nan a shari'ance zan baka wannan 10,000 ka je ka juya ta idan ka je abin da ka samu na riba raba ta gida biyu ka bani rabi in dauki rabi raba ta gida uku dauki kashi biyu ka bani kashi daya shikenan ko nawa zai karba kullun ka bashi kaga ya je ya juya kudi ya samu alheri ya ciri nasa ya kawo ma kaga ba a matsayin bashi ne kara maka da ruwa ba yanda zai ku legalizing kuma da abun ya zama na halal kenan amma in ba ka bari bane yawa Allah yake yi na'am
wannan ta ƙarshen ce ita ma ana tsallake ta ne take cewa mijinta sanda zai aure ta tana level 3 yace za ta ci gaba da karatu tana zuwa gida yace ba za ta ci gaba da karatun nan ba tana ai dinki yace zai sai mata dikeken dinki akai aure yace wallahi ba za ta yi dinkin nan ba yana ta dinki sannan yace zai raba musu gida ita da wacce ya aura din ita ma dai bai raba gidan ba ya hade su a gida daya sannan tace kayan gida ma iyayen ta ne suka mata su TV da sauran su yace zai siya bai siya ba tace ko kwandala ko 2000 ba ya iya bata bai taba bata ko 2000 ba kuma ga I don't care attitude ga kallon mata a TikTok yace su su ne suka dame shi to matsalolin da yawa shine take tambaya za ta iya zama da shi ko kuma
zama da shi ai ita take da zabin ta zauna a shari'ance in ta ga za ta iya juri wannan karya alƙawari da cin amanar da ya mata ta zabi ta zauna da shi a haka yana da wani alheri za ta zauna ce za ta iya zama saba Allah ba a shari'ance kuma in ta ga za ta kashe auren nan saboda duk alƙawarin da aka yi da shi bai cika ba ta kashe aurenta tunda duk abin da aka ce yayi bai yi ba an yi sharadi da shi ya karya sharadin to kin ga kina da dama idan kika ce assalame ki baki saba wa Allah ba kuma ba ku cikure ki kai ba to amma tunda ki riga kin yi auren sai ki duba amfanin zaman ki a gidan da kuma illolin kashe auren ko kuma amfanin kashe auren da kuma illar zaman ki a gidan akwai fatawar da dole ku ne za ku duba ku auna ku ga wanne zai fi muku amma dai ni abin da na sani a shari'a kina da yancin ki kowanne ɗaya daga ciki ko ki zauna ki haƙuri kin auri mara alƙawari ku ci gaba da jalabta da lallaba albarkacin yayanku har Allah ya gyara shi ko kuma idan kin gaba za ki iya yi ba ba tilas sai ki nemi sauƙaƙe miki ki je ki sake sabon aure Allah ya sa albarka
to masu sauraro duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da Ahmad Ibrahim Gidado sannan muna godiya ga babban editor mai gyara tambayoyin nan Malam Abdullahi Rabi'u Mustapha za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group din fatawoyi wanda suke cikin group din za su iya ci gaba da turo da tambayoyinsu sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama ko kuma ko da yaushe da duk shirin da suka wuce na baya a page din Dr. Abdullah Usman Gadankaya da yake YouTube akwai masu addu'o'i da neman Allah ya ba su miji da marasa lafiya da suna turo da addu'o'i da masu kallon mu na kai tsaye na live su ma duk da bukatunsu suna cewa a sa su a cikin addu'o'i
to muna roƙon Allah tabaraka wata'ala da ya mana arziki ba mu lafiya muka sake zama wannan ya dada arzinta mu dai ya dada ara mana lokaci mu ci gaba da aikin alheri da zai ba mu lada abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana wadanda duk suka turo mana da addu'o'i da kusa da nesa da larurorin su da aka yi bayani ya Allah muna roƙonka a wannan dare Allah madaukin sarki ka biya musu bukatunsu wanda suke tare da mu da wanda suke nesa da mu wanda suke bibiyar mu da wanda bacci ya dauke su ba su karasa ba muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatunsa Allah ya ba mu dace kuma muna bukatar addu'a ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya barazanar da take fuskantar mu kamar yadda kowa ya ji dai gashi nan ana ta hautuna al'amura ana neman a shiga wani yanayi mara daɗi a wannan ƙasa Allah ubangiji ya kawo ƙarshen abu
amin
Allah kada ka ba da iko ga wata ƙasa daga cikin manyan ƙasashe ta zo ta yaƙe mu
amin
Allah kada ka ba su iko
amin
Ubangiji Allah idan ba su fahimta bane ka fahimtar da su, idan kuma sun fahimta za su zalunce mu ne, Allah kar ka ba su damar su zalunce mu.
Amen.
Allah ya ba wa 'yan Najeriya ikon su united, su haɗu, su haɗa kawukansu, su ceci ƙasarsu, su duba abin da ya kamace su, kar su bari yaƙi ya shigo musu ƙasarsu. Shugabannin ƙasar Najeriya ƙoƙarin da suka yi akan wannan abu ba ɓoye ba ne. Gwamnati ta yi ƙoƙari wajen ƙaryata wannan ƙage da sharri da aka yi na cewa wai a arewacin Najeriya wai ana kace Kiristoci. Wannan magana ƙarya take yi, wannan magana ƙarya suke yi, wannan magana ba daidai ba ne. Kuma gwamnati ta ƙaryata a kafafen yaɗa labaranta da dukkan inda ya kamata an yi ƙoƙari, da shirye-shiryen da 'yan majalisu da sanatoci suka yi, wasu daga cikinsu sun yi ƙoƙari, malaman addini su ma suna ta wa'azi su ma sun yi ƙoƙari, 'yan siyasa wasu kuma sun yi shiru, ba su ce komai ba, kuma ku tashi ku motsa, yaƙi ne na cetar kai, kuma bakin nan yana da amfani. 'Yan jaridunmu waɗanda kuka yi bacci kuka yi shiru, ku tashi ga aikin da za ku yi, ku taimaki ƙasar, ku taimaki al'ummarku. Samarinmu matasa 'yan social media, kun ga illar da social media ta yi mana, an je an yaɗa maganganun da ba haka suke ba saboda biyan buƙatar wasu mutanen banza da suke neman mu da shari, Allah ya mana maganinsu. Da haka kuma ku tashi ku yaɗa alheri, ku faɗi gaskiyar magana. Ku yi ta rubutu kuna ƙaryatawa, ba haka ba ne, 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 ba haka ba ne. Allah kar ka ba su dama su yaƙe mu.
Amin.
Allah kada ka ba su dama su yaƙe mu. Allah kada ka ba su dama su zalunce mu. Ya Ubangiji Allah, rudda kai da hunfi na harim. Allahumma man aradana bi sharrin fa shighilhu fi nafsihi.
Amin.
Ya Rabbi man aradana bi sharrin fa shighilhu fi nafsihi.
Amin.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim.
Amin.
يا رب إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم.
آمين.
اللهم كنا شرهم، اللهم كنا كيدهم، اللهم كنا شرهم وكنا كيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
الله منزاب زمان لافيا، الله كن شرهم كلمة كنما أبنجزي كدك بعد داما وني ورق زمان شعني. الله كدك بعد داما وني زبد جنم، الله كدك بعد داما وني شوكا من فتن دبو مشريع مزبا. Ya Allah ka tsare mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da kewayen mu gabaki daya.
Amin.
Allah bara gurbin mu cikin mu waɗanda suke nufin sharri a wannan ƙasa, Allah ka tsame mana su kai mana maganin su.
Amin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.